yayin da wasu ƴaƴan jam'iyyar PDP ke ta korafi game da zaben fidda gwanin da ya gudana a jihohin su. Mataimakin shugaban kasa Akitan Muhammad Namar Sambo yayi wa ƴaƴan jam'iyyar Alwashin tafiya tare. Mataimakin shugaban kasan da ke jawabi a wurin wani taron sulhu da ƴaƴan jam'iyyar PDP jihar Yobe yace gwamnati ba za ta bar wani dan jam'iyya a baya ba.
Daya daga cikin abubuwan da muka tattauna a jiya shine insha Allah idan aka yi gwamnati nan za a yi gwamnati ne da za ta tafi da kowa da kowa, ba wanda za a bari a baya insha Allah. Na biyu kuma mu ma a federal level duk wani wanda yake yayi takara ba za a bar shi ba shi ma, ta har ma da wanda ba su yi takara ba za mu iyakacin kokarin mu tabbatar da kowa ya samu responsibility da za a ba shi wanda shi ma zai contributing wajen ci gaban Najeriya.
Alhaji Adamu Maina Waziri shine dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Yobe, kuma yana kan gaba wajen sulhunta ƴaƴan jam'iyyar PDP jihar Yobe da ya gudana a garin Kaduna.
Yanzu inda aka tsaya shine mun yi zama karkashin inuwar mataimakin shugaban kasa da ni da kanina abokin takara na Dr. Rima Ngama, inda aka duba abubuwan da suka faru baya, aka ja layi, aka yafi juna, aka sake dawo da zumunci don mu yi abu daya, mu hada kai, mu samu nasara, mu ceto al'umman jihanmu daga cikin akuba wanda gwamnatin da take ci yanzu ta jefa jihar mu a ciki.
To wace fuska za ku kalli al'ummar Yobe nan, musamman a daidai lokacin nan mafi akasar mutane suna zargin gwamnatin da jam'iyyar kace ke mulkinta da wannan laifi na rashin samun tsayayyen tsaro?
Ni dan jihar Yobe ne, ni dan takarar jihar Yobe ne. Yanzu abun da ya dame ni jihata, duk dan Yobe mace ko namiji dan uwana ne, nan ne gidanmu. Saboda haka ni ina so in zama a kan gaba na kawo da ci gaba da zamantakewa cikin koshin lafiya a jihata.
Tun 1999 jam'iyyar adawa ta AMPP yanzu APC ke mulki a jihata, ta ina za ku biyo ganin cewa sun riga sun kusan watsa jijiyoyi kutun ko ina a jihata?
To jijiyoyinsu bai kai ƙarfi da ikon Allah ba, kuma akwai nafsi da ya ce al'umma ba su dawwama a ƙarƙashin azzaluman shugabanni ba. Saboda haka ni na tabbatar cewa akwai ranar ƙindillanci.
Wasu na ganin tallan PDP zai wahala a arewacin Najeriya a shekarar 2015, ta ina za ku biyo?
Na ɗaya, mutane za su tallan PDP in mutanen ingantattu ne, in mutanen salihai ne, to za a iya tallan PDP. Shi yasa a jiha na azzalumai ne ba su yi tallan APC ba, ni salihi ne a cikin abin da ake tafiya. Zan yi tallan PDP, zan yi tallan nan kaina, zan yi tallan duk 'yan takarar jihar Yobe, kuma Allah da za ga canji.
To koyaya jam'iyyar PDP za ta yi da jam'iyyar APC da ke kan madafin iko a jihar ta Yobe? Dr. Adamu Bulama shi ne ministan da ke wakiltar al'ummar Yobe a majalisar zattawar tarayyar Najeriya.
Duk wanda yake gwamnati yake so ya ci gaba da zaɓe dole ne ya zama yana da liabilities. Domin me? Akwai abubuwan da ya kamata ya yi wa jama'a alƙawari, an zaɓe ka ga abubuwan da za ka yi ba ka iya kai ba, jama'a za su kalle ka ta wannan fanni. Saboda ka mun da za mu shiga zaɓe ta wannan gefe na opposition, dole ne mu gaya wa jama'a mu muna Yobe yau shekara 16 mun san abin da yake cikin Yobe. Babban challenge na Yobe shine shugabanci.
Amma kuna ji a jikinku za ku iya maganin Boko Haram a Yobe?
To wannan kuma sha'ani ne na tsaro wanda mu ma a kulli yomin muna tare da shugaban kasa da sauran shugabanni da har shugaban Yobe. Abu ne wanda ya shafe mu gaba daya. Maganar da muke yanzu, akwai gwamna a Yobe, akwai shugaban kasa, akwai jami'an tsaro, dole ne muna hada kai domin mu yaki wannan. Wannan ba wai magana ne na siyasa kadai ba, amma in Allah ya kawo mu ma akwai abubuwan da zamu yi, ba abun da zan iya ga maka yanzu ba.
Shi dai mataimakin shugaban kasa Akitan Muhammad Namar Sambo ya kwashe kwanaki uku ne yana ganawa da ƴaƴan jam'iyyar PDP da ke arewacin Najeriya domin tabbatar da an tattake dukkanin tashin-tashin da ta taso a cikin jam'iyyar da ke tunkarar zaɓuɓɓukan watan Fabrairun shekarar 2015. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.